Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku masu sauraron mu da wannan maraicen talata 26 ga watan Yuli. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com. Da mata Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A duk wadin kasar ta Niger kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Shin wani irin ilimi ake bukata ne a zamantakewa irin ta aure?
Akwai wasu ilimummuka da yawa wannan ke mace ya kamata ma kai tun ma kafin ta zo gidanka ma iyayenta sun koya mata.
Aure na bukatar kowane ilimi.
Maganar gaskiya ba dai kamar ilimin addini.
Zamani ya riga ya canja. Ya kamata a ce mace tana da ilimi na boko, tana da ilimi na arabi.
To ɗan uwan mu mata ya suka amsa wannan tambaya?
Ilimin da aure yake bukata na farko akwai ilimin zamantakewa.
Ilimin ma gaba daya za a iya amfani da shi da ilimin addinin musulunci da na zamani.
Ilimin fahimta, kwantar da hankali, zaman lafiya a aure.
Sheikh Daurawa shugaban Hizba ta jihar Kano ya yi mana bayani akan abubuwan da ke kawo matsala tsakanin ma'aurata.
Jahilci da rashin bincike. Jahilcin yadda za a gudanar da aure. Zuraka sai a yi ta rayuwa da jahilci, waɗannan su ne dalilai wanda ya sa muke ta ƙoƙarin buɗe cibiyoyi da za a dinga koyawa mutane aure kafin su shiga.
Muna tahe da duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa.
To tambayar da muka yi a Facebook da Twitter ita ce ta yaya magidanta za su taimaka wa matansu masu ƙananan shekaru da ingantaccen ilimi domin su iya dogara da kansu da kuma kula da kansu da ƴaƴansu. Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ɗaya ce daga kinta sai ɓata. Hakkin miji ne ya ilmantar da matarsa idan ba zai iya da kansa bai kai ta makaranta, kuma hakkinta ne ya bata kulawa yadda ya kamata da ita da yaranta. Ya ba su abinci da sutura da ma muhalli ta yadda za su yi rayuwa mai kyau tsakaninsu, ta yadda kuma ba zai shahi karatunta ba, kuma za ta samu damar kulawa da tarbiyyarsu. Sako daga Aminu Yusuf Kari.
Salam yau da gobe. Wannan abu ne mai sauki. Magidanta ko in ce miji shine da haƙƙi game da baiwa matarsa ilimi da ci da sha, ko ka karantar da ita ko ka samo mata wanda zai karantar da ita. Gefen boko kuma ga makarantu nan barkatai na matan aure a Najeriya, na biya da na gwamnati. Kana iya kaita kuma ka dawo da ita idan lokaci yayi. Dogaro da kai kuma akwai koyon kitso da tela da ɗinkin hula. Sako daga Nafisa A Nasir, Tudun Wada, Sokoto.
Mai gida na iya taimaka ma iyalansa ne ta hanyar yi musu tarbiyya da ta dace da addini ko al'adar garinsu ko ƙasa, musamman karkara irin tamu a jihar Yobe, wadda mahiya yawan ƙauyukan ba ma makarantun da za a tura matan da koyon sana'a. Kai hatta mazan ma ba ilimi ballantana mata. To amma hanya mahi sauƙi ita ce ko ina suna da irin sana'ar da za ta iya taimaka wa mata, misali kamar kitso da ɗinkin hula da kiwon kaji da awaki da ɗan kayan abinci da suyar ƙosai da dai sauransu. A huta lahiya, sako daga Sigarin Gurgu, Shu'aibu Idi.
Yau da gobe ikon Allah, maza za su iya taimaka wa matansu ne ta hanyar ba su ilimi duka biyu da ƙarfafa musu gwiwa, domin ita mace in ta samu na ɗiyanta da mijinta ne da sauran al'umma. Ku tashi lafiya. Sako daga Farida Kwazo.
Yau da gobe hakika wannan tambayar taku tana da inganci. To yadda za a yi magidanta su baiwa matansu masu ƙananan shekaru ilimi shine magidanta su dinga karantar da matansu wannan ilimin addini da na zamani. Idan kuwa ba su da ilimin da za su koyar da su, ko in ba sa samun zama saboda zuwa gun neman abin sawa a bakin salati, to ya zama wajibi magidantan su tura matan makaranta don a koyar da su a ba su ingantaccen ilimin addini da na zamani. Sako daga Fatima Hassan Almangawi Macina.
Idan muka leka shafin Twitter kuma @MajorYusufKaf yace at VOA Hausa, mata na buƙatar sabon tsarin rayuwa da za su taimaka wa kansu da mazajensu da ƴaƴansu da iyayensu da ƴan uwansu.
@Aisha_Yarima1 tace at VOA Hausa, yau da gobe a sama masu wuraren koyon sana'o'in hannu domin dogaro da kai, zamantakewa kuma islamiyya.
@Kabir Yantaba yace at VOA Hausa, ya kamata mu ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar nuna musu muhimmancin ilimin, kuma maza su ɗauki nauyin karatun matan.
@Muhammad Jafaru ya ce at VOA Hausa, ta hanyar ba su dama su ƙaro ilimi ko koyon sana'a, ba su damar aiwatar da abin da suka koya, shi zai sa a mori matan da aka tallafawa. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan hirar shi a zauren matasa sun tattauna ne akan ilimin da ake bukata a zaman army.
Kuma a yau abin da zamu tattauna a kai shi wani irin ilimi ne aure yake bukata. Kafin mu yi nisa cikin tattauna ta mu, zan bari kowa gabatar da kansa. Da farko a hannun dama akwai
Assalamu alaikum warahmatullahi, Kabir Dahiru Rahama.
Sannan
Abdulrashid Musa.
Sannan
Alhassan Shaibu Minista.
Idan zan fara da kai Kabir Dahiru Rahama, a irin fahimtarka wani irin ilimi aure yake bukata?
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To shi dai ilimi an ce gishiri ne na rayuwa, saboda kuma kowane ilimi yana da muhimmancin sa. Ilimi na addinin musulunci dai ko ilimi ne wanda yake na bautar Ubangiji, wanda yake shine tsani na rayuwa a nan, wanda mutum zai amfana a nan ya kuma amfana a lahira. Shi kuma ilimi na boko zamu ce, ko kuma ilimi na me ake cewa na zamani, shi kuma ilimi ne wanda yake na tafi da rayuwa harkokin yau da gobe. Saboda haka aure yana buƙatar kowane ilimi.
Alhaji Abdulrashid, kaji abin da wato ainihin Malam Kabir ya faɗa, me za ka ƙara akai?
Gaskiya maganar gaskiya ba dai kamar ilimin addini ko shine kan gaba kan komai, shani kamar tarbiyyar yara haka da mantakewar rayuwa na mata. Shi ne zamani aka yi shi ne dai kawai saboda tarbiyantar da yaya.
Alhassan Shaibu,
in aka ce maka ilimin Arabic ko aka ce maka ilimin boko, ka gane ko? A zamantakewa ta aure shi ma yana buƙatar shi, amma especially shi zaman aure da ka gani daman zama ne wanda kake yin shi ko kuma mace take yin shi don Allah, ba don wani ra'ayi ba. Saboda haka to a cikin zaman nan akwai wasu ilimummuka da yawa wanda ke mace ya kamata ma kai tun ma kafin ta zo gidanka ma iyayenta sun koya mata tarbiyar zaman gidan miji, girmama iyayen miji, girmama abokanan miji, girmama wasu mutane wanda ke suka fiki, girmama mijinki, darajar sanin mijinki, gaba ɗaya duk wannan suna cikin ilimi ne na zaman aure. Saboda haka sannan kuma ya kamata especially kamar yanzu a yanda muke yanzu haka zamani ya riga ya canja, ya kamata a ce mace tana da ilimi na boko, tana da ilimi na Arabic, shi ma wannan wani musamman ilimi ne, shi ma mai zaman kanshi. Saboda a cikin wannan karatun nata da tai za ta gani cikin karatun addini na wannan na addininta za ta gani ai ga sunan gurare da yawa ko hadisai inake su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matayensa suka yi musu biyayya, suka yi musu wata da'a. Wani gurin ma ba karatu bane, amma saboda ilimin na zaman auren sai ka gani mace mijinta ya bata award. Saboda haka kuma bangaren boko shi ma haka ne, za ta gani ko da bangaren littattafai take karantawa za ta gani ai ga yanayin soyayya, ga yanayin yanda ake wa miji, ga yanayin da ake mata tarbiya, ya so ni, ya so ƴan uwana, ya ji dadi na, ba zai rabu da ni ba, duk gashi nan makamancin haka yana da yawa.
Kabiru Rahama, me za ka kara akan abin da minista ba?
To abin da zan kara kai dai shine cewa shi aure musamman ma ni yanzu abin da na fahimta an ka dauki ilimi na zamani kusan kaso 65 in ban ce 70 ba na ilimin ƴaƴanmu a gida ake samun shi. Saboda kullun yaro zai dawo da aiki a gida daga makaranta, wani homework mai za aikin gida kenan ake cewa, wani za a zo a gida za a yi shi. To idan matar nan ba ta da ilimi fa sai kaga abin ya zama ana ta kama kame a rasin da yi. Saboda haka tana da buƙatar wannan ilimin domin ta taimaki ƴaƴanta, sannan kuma akalla za ta karanta ta rubuta, sannan fanni kuma na ilimin addini
shine jagaborin abu wata fitila kamar wata fitila wanda zai haska mata inda za ta zauna da mijinta da sauran al'umma da komai gaba daya. Saboda haka hakikanin gaskiya mace tana buƙatar kowane ilimi ya zamanta kamar tsuntsuni ya zamanta ta kamar tsuntsune ba zai bayan za a iya tashi sai da fukafukai guda biyu. In fuffiken sa guda ɗaya ne to ba zai tashi ba. Saboda haka mace tana buƙatar ilimi guda biyu domin ta samu ta gudanar da harkokin rayuwarta na zamantakewar aure.
Alhaji Abdulrashid, me za ka ƙara kan wannan batun?
Ni ma sai dai in ƙara kan maganan dai duka dai da kuma biyayyar da za ta yi mijinta. Don wani lokaci in ka samu wani lokaci in mace in zurfin ilimin bokon ya yi yawa akan samu matsala. Don an ce ilimi ba a yin shi a samu matsala, amma lokacin na bokon ya yi yawa, amma na addini in ya yi ya shige ta za ta fi samun tarbiyya sosai a kan shi.
Alhaji Alhassan Shaibu, ka yadda idan ilimin boko yawa ana samun matsala zama aure?
Gaskiya ana samu. Gaskiya in ilimin boko yayi matsala ana samu. In ilimin boko yayi yawa ana samun matsala.
To misali.
Amma ba duka bane. Saboda problem din ka san wani lokacin boko yana nuna maka kana wayewa ne. Saboda haka menene in ya nuna maka ka waye irin kololuwa din nan sai nuna maka to ai bari na nemi kuma yancin kaina. Saboda wani lokacin wani karatun da kake ko kake dubawa kana ganin to ai ni ma ina da yanci. Saboda haka especially kuma mace tunda su daman kwakwalwar su Allah ya yi ta akwai bambanci da ta maza. Saboda mun ilimin addinin zai iya mata wannan wani lokacin in tana wasu abubuwan ilimin zai dinga taka mata burki. Za ta ga in tai kaza ba tai kaza ba ta kyauta ba, ko kuma in tai laifi wani lokacin za ta ga kai ai wannan abubuwan da nake bai kyauta ba ya kamata in dinga dakatawa. Amma aka ce bokon ne tsantsa sai ta dinga yin abin da bai dace ba.
Amma ina ga Kabiru yana dan gade kai, ina ga bai amince da ra'ayinku ba. Kabiru, me zaka ce akan wannan ra'ayin nasu?
Shi ilimi kowanne ba wani za a ce idan mutum ya ce in ilimin boko ya yi yawa akwai matsala to ya gwada kuma idan jahilci ya yi yawa ya gani ya za sa oi ya ra'ayi. Saboda haka shi ilimi ya danganta ita mace ya danganta. Wata idan tana da ilimin sai a zauna lafiya da ita, wata kuma ba ta da ilimin sai ga zauna lafiya da ita, wata kuma lokacin da ta samu ilimin da yawa a lokacin kuma za a samu matsala da ita. Saboda haka wannan ba wani abu bane, ilimi kawai yana da amfani gaba ɗaya kowanne da na addini da musu da na zamani.
Wato in na fahimce ka, kai baka yadda cewar idan ilimin boko yawa a mace ana samun matsala da ita a zamantakewa ba?
A ni ban yadda da wannan ba gaskiya. Ni abinda na yadda kawai ilimi ana buƙatar sa a wajen zamantakewar aure. Saboda haka ba wani ai ilimi ma baya yawa, saboda komai ilimin ka akwai wanda yake gaba da kai. Saboda haka kawai sai dai idan misali matsala inda nake in zan fahimci abin da suke nufi ta iya idan ita matar ta fi ka ilimi to za a iya samun matsala, domin an ce ka fi matarka abu uku ita kuma ta fi ka abu uku sai a zauna lafiya. Ka fi ta ilimi, ka fi ta dan abin hannu, ka kuma fi ta zafi. Ita kuma an ce ta fi ka kyau, ta fi ka haƙuri, ta fi ka sanyi sai a zauna lafiya. To shine in ta fi ka ilimi tunda an ce ana so ka fi ta abu uku, ta fi ka ilimi watakila a samu matsala. Amma ba wai ilimin ya yi mata yawa shi yasa ta samu ake samun matsala ba.
To masu sauraro, a madadin shi Kabiru Dairu Rahama da Alhaji Abdulrashid da kuma Alhassan Shaibu minista, an muka zo ƙarshen wannan tattaunawa tamu daga nan zuwan sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Hassan Maina kaina ke salama da ku, mu zama lafiya.
Jamila, kin saurari wannan tattaunawa?
Na saurara
sosai. Me kika lura? Ni na lura da wani abu, amma ina so in ji me kika lura da shi.
To dai kamar yanzu daga ƙarshe wannan tafi ka ilimi ɗin, ina sane in ɗan tambaya tafi ka ilimin fannin addini da na boko ko koma ina kasancewa yanzu kamar a ce ina da PhD, mijina kuma ba shi da PhD. Na fi shi ilimi kina za a samu matsala?
Haka ina ga. Amma ni abinda na lura da shi tunda an ce zamantakewa kenan miji da mata, zama ne da miji da mata ke yi. Tambayan mu wani ilimi ake bukata a zaman aure? Kin ga duk sai suka karkata maza, mace tana bukatar kaza, mace tana bukatar ilimin kaza, shi namiji ba bukatar wani ilimi.
Ita ne ya zama ita ce mai ilimi, amma kuma za ta fi shi ilimi.
Allah ya sa Sheik Daurawa ya yi bayani.
Daɗin abinci.
Yawa, to yanzu sai ina Jamila.
To ga kuma bayanin wasu mata da suka yi mana ta WhatsApp akan wannan batu namu.
To zan yi cewa ni kowane ilimi yana da muhimmanci. Abin dai da za a gane shi ne wato mutum ya san abu kuma ya gane yadda zai amfani da shi, shi ne abin da ya kamata a ce kowace mace ko namiji yana da shi a ɓangaren zamantakewa ta aure. Ya san ilimin sannan kuma ya amfani da wannan ilimin shi ne.
Mai magana Usaibatu Dabo. Shi dai aure a gaskiya yana buƙatar ilimin Islamiyya. saboda hi ne na tun da aka gada na Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne yake bukata ilimin tsabta, kwantar da hankali, zaman lafiya a aure. Shi ne musulunci wanda ake bukata. Kin gani, zamanin namiji zai dawo gida itara tsab 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 ba shi rige rige, ina karo da kwano marasa wanki, nan jiki a gyare, kitso kun shi kai wanki, in kayansa ma ya ajiya tafi nemo muku abinci kadi ba ka wanke. Kin ga aidi shine musulunci.
Assalamu alaikum. Shi dai ilimi, wato abinda aure yake bukata ilimi, to ilimin ma gaba daya za a iya amfani da shi da inuwin addinin musulunci da na zamani, domin akwai abubuwa da dama wanda a cikin ilimin zamanin shi a cikin ilimin addini ya fado cikin ilimin shi ma na zamani. Shi aure yana bukatar, kamar yadda aka ce, ga yadda zamu dora auren mu akai, shine dole ka nema wa ƴaƴanka, wato uwa ta gari, uwa mai addini, mai wayewa. Haka ke ma uwa zaki nema wa ƴaƴanki uba na gari, uba mai wayewa, mai addini, yadda kai kanku za su hadu kuma ku yi wa yaranku tarbiya. Saboda haka wannan sha'ani na aure, kowane irin ilimi ni a nawa ganin ya cancanci a neme shi a cikin sha'anin aure.
To a gani na, abin da aure yake bukata almuhimmi da farko shine dai soyayya, sai an samu so, sannan zaman zai dadi sosai da sosai. Saboda idan babu so, farkon abin da aure zai fara samun matsala da shi zai fara gurguncewa, saboda ba a gina auren akan soyayya ba. Idan mata bata son miji ko miji baya son mata, zaman kwata-kwata ba zai dadi ba.
To ni dai a ra'ayina, abin da nake ganin ilimin da aure yake bukata, na farko akwai ilimin zamantakewa. Mutum ya san ilimin zamantakewa wanda zai goge zauna da kowa lafiya, kamar yadda ake cewa addinin musulunci shine mu'amalat. Na biyu, akwai shi a bukata a ce shi ilimin da aure yake bukata, akwai ilimin addinin musulunci. Saboda me, in ke mace musulma ce, in baki da sanin ilimin addini, baki san haƙƙin mijinki ba, baki san haƙƙin kanki ba, baki san yadda zaki tafiyar da su abokanan zamanki ba da dangin mijinki, to kinga anan za a samu matsala. Abu na uku, akwai bukata a ce shi kansa wannan ilimin zamani da ake yi na boko, shi ma yana taimakawa mutuka wajen zamantakewa aure. Saboda da wannan ilimin zaki waye, zaki san irin kwalle da zaki ma mijinki, zaki san irin tarire da zaki mishi, da irin kalaman da zaki ranka furta mishi, da zaki janyo hankalin shi da dama, da dai abubuwan da suka danganci haka.
Amsoshin ƴan uwan mu mata kenan Jamila, yanzu duk inda maza kuke, duk abinda kuke, ku tattaro hankulanku, ku zamna ku saurari wannan bayani. Ga Sheikh Daurawa, shugaban Hizba na jihar Kano, da cikakken ƙarin haske akan ilimin zamantakewar army.
Lalle mun yi wa mata 800 interview waɗanda aurensu ya mutu, domin mu ji dalilin da ke jawo mutuwar aure a cikin al'umma. Ta hanyar waɗannan mata mun gano dalili kusan 44 zuwa da 5 wanda ke jawo aure ya mutu. Amma dalilan da suka fi ƙarfi guda biyu ne: jahilci da rashin bincike. Jahilcin yadda za a gudanar da aure. Waɗannan mata 800, kusan 700 da 'yan kai daga cikinsu, ba a bi ƙa'ida ba lokacin da za a sake su, ko ba a yi adadin da Allah ya ce ba, ko ba a yi a lokacin da Allah ya ce ba, ko ba a bi matakan da musulunci ya kawo wajen guda 8, wanda saki shi ne na 9, sai aka tsallake, aka je aka yi saki, kuma daga baya aka zo aka shiga nadama. Sannan na biyu, rashin bincike. Binciken nan mun kasa shi uku: akwai binciken lafiya, cewa a tabbatar mutum yana da lafiya, bai da wani ciwo da zai sawa matar, ko ba shi da ciwo wanda zai iya hana shi mu'amala ta aure, ba a wannan binciken. Sannan na biyu, ba a bincike akan sana'ar mutum da aikin yi. Wani ma bai da sana'a, bai da aikin yi, zai zo ya aure, a zo a haihu, ya kasa ciyar da matar. Na uku, ba a bincike akan halin mutum da addininsa, wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya zo yana neman auren ƴarku, ku bincika halayensa da addininsa. In kun gamsu yana da riko da addini, yana da kyawawan halaye, zai mutunta yarinyar nan, ya tosaya mata, ya rike ta akan ka'idodi, kuma da kuka bashi ya mutunta ku, kuma ya san daraja aure, to ku bashi. Saboda haka kaga, waɗannan su ne dalilai, wanda yasa muke ta kokarin bude cibiyoyi da za a dinga koyawa mutane aure kafin su shiga. Wato ya zama ko da sati uku ne ko wata guda, idan ya bada certificate wanda mutum zai zo ya yi akan menene ma aure, don malamai suna cewa akwai wanda haramun ne fa ya aure, akwai wanda wajibi sai ya aure, akwai wanda mustahabi ne ya aure, akwai wanda makaruhi ne ya aure. In ka duba dukkan mazhabobin nan namu na musulunci suna da irin waɗannan bayanai. Haka akwai wanda suke cewa haramun ne ya saki matar, akwai kuma wanda wajibi a raba auren saboda haƙoƙin auren ba sa samuwa, akwai kuma wanda an so a raba auren, akwai wanda ba a so a raba auren ba. Duk waɗannan ma'auratan ba su sani ba suke shiga harkar aure. So da haka sai a yi ta rayuwa da jahilci, a zo haifi ƴaƴa maza da mata, ba a koya musu ilimi ba, ba a ba su sana'a ba, ba a ba su tarbiya ba, su taso yadda suka ga iyayensu a wargaje a jahilce, mafi yawa su ma irin rayuwar da suke kenan. Wanda yake sa ake samun matsalolin matasa maza da mata, ake samun gurɓatar tarbiya sakamakon rashin ingancin aure.
Malam Musani, ba ko za ka yi mana tambihi akan lafazan da mai martaba sarkin Kano ya yi wanda suke da nasaba da wannan maudu'i da muke tattauna a kansa? Ya fito yake kan cewa shi yana ganin ma ya dace idan namiji yadda kimatarsa za ta iya ramawa. Wannan lafazi da ya fito daga bakin mai martaba sai aka ji shi bambara kwai. Na farko ba a taɓa jin irinsa ba, na biyu kuma sai ya fito daga shugaban al'umma wanda kuma an yadda ittifaƙan yana da masani akan al'amuran da suka shafi addini. Ba mu sani, duk da cewa dai ba a martani ba nan da can, amma dai wato kamar yadda na faɗa abin ya zama bambara kwai, haka ba a ji shi ya zo abu bako ne. Malam ko zai dan mana sharhi da dan tambihi gaba da wannan al'amari, dan wataƙila da dubban ɗaruruwan mutane suna neman waraka game da wancan lafazi tunda bai buɗa ba.
To abin da mai martaba sarki ya faɗa na cewa idan namiji yadda kimace tana iya ramawa, wannan magana akwai ta, amma tana da ka'idodi guda shida. Wataƙila samun lokaci da mai martaba bai ya bayyana abin dalla-dalla ba, yasa ake ganin sa kamar bako. A cikin tafsirin Qurtubi ya kawo wata magana a cikin asbabun nuzul ƙarƙashin wannan aya a cikin suratul Nisa da Allah ya ce wadribuhunna, ya ba da izini ana iya dukan mace. Sai al-Imam al-Qurtubi ya ce wani mutum ya auri wata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda haka sai je mata duka. Sai babanta yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya Rasulullah, na ba shi aure dan ya mutunta matan nan ya girma mata, amma ya je ya buge da yi mata duka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku je arama dukan da ya mata. Har sun kama hanya sun tafi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, a kira su dakata. Da ya tsaye da su sai ya ce, na ba ku umarni ku je ku rama dukan da wannan mutumin yayi wa wannan mata. To amma yanzu na janye wannan umarni, ku yi hakuri. To saboda haka shine ƙarshen hadisin da watakila ko dai ba a kawo shi duka ba, ko kuma shi ya kawo ba a kawo wannan ƙarshe ba. To sai malamai suka ce wannan magana da Allah ya tana da ka'idodi guda shida. Na farko, ba a dukan mace sai idan an bi matakai da Allah ya lissafa na wa'azi, na faɗakarwa, na jan hankali, na kyautatawa. Tunda dama ya ce mafi alherin ku shine wanda yafi kyautatawa matarsa, mafi nagartar ku wanda yafi nagarta ga iyalansa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari na sama mafi karkata. In ka aure ta, to ka zauna da ita a yadda ka same ta, kada ka ce sai ka miƙar da ita 100%. In ka ce za ka miƙar da ita, sai dai ka karyata kuma shine ka sake ta. Da haka an mana bayanin wacece mace. To wannan sai malamai suka ce, to na farko kenan, sai duk an bi matakai duk ba su yi nasara ba, sannan za ka yi. Sannan dukan nan ba fa da hannu ake dukan nan ba, ba da bulala ake yi ba, ba da sanda ake ba. So da haka duk wanda ya daki matarsa da sanda ko ya dake ta da bulala, to ya wuce gona da irin da za a iya kai shi kotu domin a ɗaukar mata fansa akan wannan duka da ya mata, don ya karya ka'idar. Sannan na uku, ba a duka a fuska, ba zai mare ta ba, ba zai naushe ta ba. Ko mafi yawa masu dukan mata naushi suke yi da mari. Sannan na huɗu, kada abinda za a dake ta da shi ya zama ya kumbura gurin ko ya fitar da jini. Mafiyan ko masu dukan matan za ka sun kumbura mata jiki, wani ma da belt yake duka wajen ƙarfan ma. Belt ɗin na fata ne mai ƙarfi, saboda haka shi yake sawa ita dukan ta. Daka Annabi ya ce kada ya fasa jiki, kada ya kumbura jiki. Sannan na biyar, sai in mutum ya tabbata cewa hakan zai kawo masalaha. Na shida kuma, abinda za a yi dukan da shi gefen riga ne ko aswaki.
asuwaki ne kuma a tafin hannu irin wanda ake mana muna primary school a ce ka mika hannunka a buga ma asuwaki ko lura a hannunka yawa to iya abin da aka ce ai kenan amma ba a ce a dake ta a jiki ba kwata kwata kuma nana Aisha tace manzo Allah tun da yake bai taba dukan ko ɗaya daga cikin matarsa ba wanda ya nuna kenan wato babu wata maslaha akan mutun ya zo rufe matarsa da duka akwai lokacin da wani sahabi ya wa matarsa duka to ta samu annabi ta kawo ƙara sai yace a tara mazan aka tara sai yace dan me ɗayan ku zai dinga dukan matansa irin dukan bawa kuma daga ƙarshen yini ya zo yace yana da bukata a gurinta kaga ƙarshe ai zuwa zai yace an yi girki an yi abinci kuma wata kila ma ya zo yace yana bukatar saduwa da ita ko bayan ya mata duka to ka mata duka ya za ta tarbiyyata da yayanka ka mata duka ya za ta ma girki ka mata duka ya za ta share gida ka mata duka ya za ta yi tsafta kai mata duka ya za ta yi kwalliya kai mata duka ya za ka same ta cikin farin cikin mada har za ta kai ku iya saduwa da ita ka kwantar mata da ita kwantar maka da rai
tunda idan ka dau dukan da ake wayara na rula din da ka misali kuma da hannun riga ko wani abu kamar haka sai aji kaman bai shi da wani zafin da zai tasiri a jikin abin ita matar da ake so ta yi wani abu ko kuma kada ta yi
dama ai ba zafin duka ne yake ka tasirin sa ba saboda haka ai wannan da ake mana a makaranta din yana tasiri ko ma a tashe ka a gaban jama'a a ce ka ba da tafin hannunka an sa lura ko an sa asuwaki an dake hannunka ya nuna an nuna maka wani sako na cewa baka kyauta ba kuma wannan zai iya shiga cikin tarihinka a rayuwarka saboda haka hikimar da ta sa Allah ya ce ai haka ya san abin zai tasiri tunda Allah ke sa tasiri don mun ga akwai yaran da ake dukan su a kai su makarantun ƴan mari a daure su ana musu bulala sama da 100 amma ko ba su gyaru ba an faffasa musu jiki duk tabo ya fito kuma hatta waɗanda suke wa matansu irin wannan dukan da suke jigata su ai ba ya gyara su inda kaga a ce zafin ko radadin ko jin ciwon ko fasa fatar shi zai gyara ai da sai mu ga kenan duk wanda ya daki matarsa ya fasa mata jiki jini ya fito ta zama tayi biyayya 100% amma mafi yawa ma waɗanda ake ma wannan dukan su suka fi kangare wa mazajen nasu kaga ashe kenan makasudin shari'a ba fasa jini ko cin zali bane yasa akai haka hikima ce na shugabanci ko kaka ai akwai wanda zaka zo kawai ya ce maka tsaya anan inda kake kawai ya maka ladabi akwai ma al'adun da idan babban mutum yayi laifi ana so ai maladabi sai a ce cire hularka ka tafi gida ba hula wannan kadan ya ishe shi abin takeici a ce yana tafiya ba hula sai kaga yana ta bada hakuri don ya kare mutuncin sa saboda haka makasudin abin hikima ce ta Allah da zai sawa abin da aka yi albarka don an bi ka'ida so idan mutum yayi wa matarsa wancan dukan ya wuce gona da iri iyayenta su kai shi kara kotu bulalar da ya mata a zo ai masa irinta don ya ci zali bai bi ka'ida ba
malam me sakonka na karshe ga kafin mu rufe wannan tattaunawa ga ma'aurata
to sakona ga ma'aurata aure dole ne a samu soyayya dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga abin da ya dace da ma'aurata ba irin masoya ba irin aure ban ga abin da ya dace da masoya ba irin aure saboda haka tir da soyayyar da babu aure kuma tir da auren da babu soyayya
Allah ya saka da alheri malam ke san mamakin da nake Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi muke koyi abubuwa da yawa amma zaki ga mazan mu sai su zaba abin da suke so su yi koyi da shi wanda cikin koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kin ji Sheikh Aminuddin Daurawa Sheikh Daurawa ya ce Nana Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba dukan ko ɗaya daga cikin iyalan shi ba amma mu yanzu zaki ga mutum zai ce yana koyi da Annabi amma yana dubgan matar shi kamar jakka
shine ai sai kirasa ina aka samu wannan fahimta to abinda muke magana kenan ai game da ilimin wani duk da ana cewa ana neman ilimin addini to wani iri ake da shi
saboda idan za a yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ai koyi da duka halayen shi amma kai in zabi wanda nake so in yi koyi in watsar da wani kakaf gaba daya amma saurare iyakacin shirin kenan a madadin
Jamila Kabiru Faiz
da waɗanda suka biyo mu a Facebook kamar Abdullahi Ramlila da Harun Musa mai Atanhwa da Ami Andre Rene daga Niger wadda tace on vous écoute depuis Niger courage wato muna jin ku a Niger Allah ƙara kwazo da Sadi Saidi Daura Daniel Brown da ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Shadrack Halima Jumro ke sallama da ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah.
al'umma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi